أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة إن من جنسوا تأدين المسلمين كما إلى قارب جوديا قال الله سبحانه وتعالى دي حتى أبودكو أولا وري wanda shine karo na farko ni dai a tsayuwata a wannan wurin domin gabatar da nasiha wa kawunan mu. Sannan kuma ina ƙara salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ina da amincin Allah su tabbata a gare shi. Bayan haka, ya ku ƴan uwa musulmi, ƴan uwa sun gabatar da karatu tukka gabana mawdu'ai daban-daban, waɗanda dukkan su mawdu'ai ne masu muhimmanci, waɗanda ya kamata mutum ya sadaukar da kansa don fahimtar abinda malamai suka faɗa, sannan kuma ya duƙufa tukuru don ya yi aiki da abinda aka faɗa. Ba mu zo nan ba don saboda a gabatar da karatu a yi wa'azi a ce wa'azi ya yi daɗi a gida, ba shi ne maƙsad ba. Aya guda mutum ya fahimce ta ya aiki da ita, shi ya fi alkhairi ka zo wajen sauraron wa'azi ka ji aya dubu baka yi aiki da ko guda ba. Mawdu'in da aka ce in yi bayani akan shi, muna fatan Allah ya saka kama ƴan uwa da alkhairi, Allah ya subhanahu wa ta'ala kuma ya taimake mu gaba daya. Mawdu'in da aka ce in tattauna akan sa shi ne mawdu'i na neman ilimi. To, mawdu'i na neman ilimi kuma mawdu'i ne mai fadi, faɗi kuma ƙwarai da gaske, ba wai karatun da za mu yi a nan ba na 'yan mintuka kusan minti 30 ko 40 ko awa ɗaya. A'a, karatu kan ilimi abu ne wanda rayuwar ɗan adam ma ba ta iya ɗauka. Kuna ganin malamai kullum suna zuwa makaranta, almajirai suna zuwa makaranta, duniya kullum ana zuwa neman ilimi, amma ba a taɓa ƙoshi da ilimi ba. Don haka zan ci a ce karatu kan ilimi ga baki iyaka inda zai tsaya wannan bai kota su ba. Amma za mu yi ƙoƙari cikin ɗan lokacin da muke da shi mu gabatar da waɗansu nasihohi masu muhimmanci. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar a yanzu nan, kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. ƴan uwa, ilimi ita ce babban ni'ima wadda Allah yake yi ma ɗan adam. Asalin ɗan adam jahili ne bai da ilimi, babu wanda anka haifa da ilimi. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Nahl ya faɗi wannan ƙarara, yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah ya fitar da ku daga cikin cikakken mahaifanku ba ku san komai ba. Ashe mutum ya zauna ya ce bai da malami kuma ya samu karatu, wannan alama ce ta banna a cikin al'umma. Dazu-dazun nan Sheikh Malam Mahmud ya yi bayanin waɗansu da suke shiga burtu da sunan mallamta suna aikin bokanci. To kuma nan akwai masu shiga burtu da sunan mallamta suna ɓata addini, su shiga gidan rediyo, su shiga gidan tele, su je wurare daban-daban suna wa'azi, suna cewa su ai ba su da ma malamai. To wannan alama ce ta mutumin nan wanda kake bi jahili ne zai halakar da kai. Yadda wancan da ya shiga burtu da sunan malamta ya zamboka, ya kai ka wutar jahannama haka wanga in ka bi shi shi ma zai kai ka wutar jahannama dan hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da malami Allah ya faɗi malamin sa wanda yake karantar da shi allamahu shadidul quwa wanda yake sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karatu shine shadidul quwa mai tsananin karfi shine mala'ika jibril dan haka abinda muke gani a wannan zamanin da mutane suke iddai suna kira yadda cewa su malamai ne amma ba su da wanda ya karantar da su wannan alama ce ta jahilai ne ya kamata a dinkance shi bal ma manyan malamai da kuke gani kullun za ku ga cewa malami yana alfahari ya zadanga malaman da suka karantar da shi masu yawa kuma manyan malamai saboda duk malamin da kake so ka dauki tarihin sa zaka ga an sa ismuhu nasabuhu shuyukhuhu tullabuhu Allah ya mana mai kyau kenan ilimi muka ce ita ce babban ni'ima wanda Allah yake ma dan adam ilimi yana gaban dukiya ilimi yana gaban mulki to malam mahmud ya kawo wata mas'ala ita ma shine cewa mutane suna zuwa wajen bokaye dan neman dukiya ko dan neman matsayi na duniya koko dan mace ta hana ai mata kishiya to shi ma yanzu ilimin ana zuwa wajen bokaye wajen neman ilimi musamman ilimin duniya zaka ga dalibi bai karatu yazo breve yazo bac yazo quatrième année yazo maîtrise yazo soutenance ta master yazo soutenance ta doctorat an gane ko sai a je wajen bokaye a ce to ga yadda za a yi a bashin sa'a mutan da lokacin da babu karatun boko ko karatun boko bai yi karfi ba za a baka sa'a ne cikin ilimin addini sai a baka abin da ake kira hohomi hohomi shine daga fahima sai an kace za a rubuta ma hohomi kenan ka samu ilimi da yawa daga cikin mutane suna ganin cewa karatu ba yi ake yi ba ko a baka biro wanda zai rubutu da ka zo cikin aji zai rubuta maka jarabawa gaba daya wanda ko da hakan ta kasance shirka ce bale ma mafi yawanci ƙarya suke yi ta wannan hanya nake kira ga matasa ku tashi ku yi karatu ku je makaranta cikin lokaci ko ta addini ko ta boko ku yi kokari ku yi ladabi ga malamanku ku yi kokari ku gane abin da malamai suka ce ku yi muzakara revision ku rage yawan zaman fada ku rage WhatsApp ku rage yawan shashanci da zuwa piscine ku tsaya ku yi karatu ku yi bintike ku rage shan shisha dan saboda ku samu karatu amma in ka dogara ga wani boka ko mallam boka kamar yadda suke cewa kayi aikin banza domin mallam shine mutumin da ke kira zuwa ga addini tauhidi tsantsa boka kuma mutumin da ke kira zuwa ga shirka ya za a yi da wuta da ruwa a ce sun fara wannan magana ƙarya ce Allah ya mana mai kyau dan haka dai ilimi shine babban ni'ima kaɗan daga cikin abubuwan da suke nuna muhimmancin ilimi Allah ya ba mu labari a cikin suratul baqara cewa Allah ya umurci mala'iku su yi ma annabi adamu sujada bayan cewa fifikon annabi adamu alaihi salam ya bayyana a kansu ta fifikon ilmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato wa idh qulna wato wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ألا يا أمرت ملائكة سيما النبي آدم سجدا باينتي وأنت سباد لابار سونا ينوطن سؤبا بي سنكاسا شي باير ملائكوكما suna da darajar da ba sa saba ma Allah amma tare da haka dan adam yana iya sabo kuma Allah ya umurci mala'iku su yi ma dan adam sujada saboda kimar ilimi
balma malamai suke cewa Allah ya walakantar da shaytan saboda ya walakantar da mai ilmi shine annabi Adam dan haka duk mutumin da yake walakantar da malamai Allah zai kasantar da shi indai malaman nan Allah ne kuma suna da ilimin da ake cewa musu malamai yadda ya kasantar da shi Allah ya mu da tsari abu na biyu wanda yake nuna mana muhimmancin ilimi a gurguje shine annabi Musa alaihi salam yana daga cikin ulul azmi minar rusul annabawa guda biyar waɗanda ke kan gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabi Musa ya je ya nemi ilimi wajen wani bawan Allah wanda wannan bawan Allah Khidr wato bawa ne daga cikin bayin Allah kissar ta zo a cikin suratu al-kahf ayoyin suna da yawa ba za mu samu damar fayyace su ba amma anan abinda za mu fahimta annabi Musa wahayi ake mishi daga Allah direct ayoyi suna nan amma duk da haka bai hana ya je neman ilimi ba abu na biyu Khidr ko da mun ce annabi ne tunda waɗansu sun tafi cewa annabi ne waɗansu kuma sun tafi cewa a'a waliyi ne bawan Allah ne amma muqaddara annabi ne ba tunda waliyi yana kasan annabi tunda ya ce wa ma fa'altuhu an amri ba aikata ba don umurni na kenan wahayi akai mini abinda waɗansu malamai suka rinjaye wallahu ta'ala a'lam amma duk da haka shi bai daga cikin ulul azmi minar rusul to ya aka yi annabi Musa ya je neman ilimi a gunsa saboda a nuna maka ilmi bai samuwa ta hanyar kana ganin girman kanka yana daga cikin abin da ke hana ma da yawa daga cikin masu kuɗi ilmi da yawa daga cikin deje-deje da yawa daga cikin ministoci da yawa daga cikin mutanen da adda matsayi balma da wanda ke da alaka da su dan malam dan sarki dan difite dan mai kuɗi ba sa samun ilmi saboda mi saboda suna ganin sun fi malamin su kima da daraja wannan shi yake sawar mata da dama matan manya ba su samun ilimi domin za su zo ne lokacin da suka ga dama a kawo su cikin mota tare da direba ko kuma su zo su tuko mota ta miliyan 50 suna cikin sanyi su zo lokacin da suka ga dama su yi abin da suke so in an ce a karanta su ba sa karantawa suna ba malama kuɗi malama tana jin tsoron su shikenan ƙarshe sai a shekara 30 ko 20 ana karatun ba a samu komi ba radda aka ga dama a zo radda aka ga dama ba za a zo ba babu ilimi babu karatu malamai suke cewa mimani la yata'allamani akwai mimun guda biyu har Allah ya nade kasa ba za su samu karatu ba mimun ta farko mustahin mutumin da ke jin kunya duk mutumin da yake jin kunya a ganshi yana daukar ilimi har ya mutu ba zai samu ilimi ba wa mustakbir da mutumin da ke da girman kai duk mutumin da yake da girman kai ba zai taba samun ilimi ba Allah ya mu nasari dan haka ya kamata ƴan uwa a disance waɗannan tututtuka to sai mu je zuwa ga nuktan mu ta gaba cikin karatu shine cewa wannan zamani da muke ciki mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana danganta mu zuwa ga jahilci kasashen musulmi ba su ci gaba ba an hana mu mata karatu wane ne nyan sai ka iske masu da'awa da suke son su kare addinin musulunci wani lokacin za su zo da bayanan da za su cutar da ma addini fiye da amfanar da addini hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari babu bad'il wahyi hadisi na ummul mu'minin aisha lokacin da aka fara yin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahyi hadisin yana da tsawo ba za mu iya kawo shi anan ba da jibrilu ya bayyana gare shi sai ya ce mai iqra kai karatu kalima ta farko wadda ta zo cikin alqur'ani shine ayi karatu mu kuma yanzu ana danganta mu zuwa ga jahilci ana cewa ba mu son karatu kaga wannan akwai tufka da walwala ko ba haka ba to sai mu zo zuwa musamman kuma ga karatun ƴaƴa mata sawa'an karatun makaranta ko karatun boko lokacin da boko bai zo ba mata ba su cika yin karatu ba suna aikin gida ne balma waɗansu suna zuwa daji tare da mazansu in miji ya tsara mace ta itaci yanzu kuma karatun addini ya bayyana karatun boko kuma ya bayyana to sai ana cewa ai an musulunci ya ce mata ƴaƴa ba su karatu kafin a kai ga wanda suka ce ma boko din haramun ce gaba ɗaya kwata-kwata to kaga daga nan sai aka samu matsala wanda ya ce boko haramun ce yana nufin karatun neman ilimin duniya shine haramun alhali dalilin da yasa muke maturawa bauta a yanzu rashin ilimin boko motocin da muke saya su suke yi muna jiragen sama su suke yi muna allura su suke yi muna zaren da muke dinki da shi su suke yi muna ruwan da muke sha na'urorin su ne muke aiki da su wutar da muke sha na'urorin su ne muke aiki da su balma suna cewa babu abin da muke muna kanmu sai ayi muna yanzu haka shine mu daina yin karatun da zamu samu yancin kanmu ta wannan hanya wannan shine da a cewa boko haramu alqur'ani ya faɗa duk abin da ke cikin sammai da ƙasai Allah ya hore shi gare mu wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard shi batu ne sai sa tunani in an hada karhe kaza da karhe kaza zai bada kaza kuma sai shi kalli wata halitta ta Allah tsuntsu sai yayi jirgin sama computer sai shi kalli kwakwalwar dan adam da take aiki kai kuma musulmi da wayonka da tunaninka ka zamna kawai kai kullun wani na tunani amma kai sai dai kai amfani da abin da yake tunani shine boko haram da suke cewa karatu boko haram wal iyad billah neman karatu har ga mutanen da ba musulmi bane in dai bai saba ba addini ba shari'a ta baka damar ka ne sai mu je abu na gaba karatun mata musulunci ya raba umurni da abubuwan da aka dora na shari'a kashi uku kashi na farko akwai abinda an dora ma maza su kadai kamar misalin jihadi ba a ce mata su je jihadi ba koda za su je jihadi in ka dora su hada sai kai wani ya taso min a aikin su shine idan akwai masu rauni su wato yi musu magani shine abinda suka kasance suna yi an gane ko kamar yadda su ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha suka kasance suna yi a cikin wadansu gazawa akwai abinda Allah ya dora ma mata kadai bai dora ma maza shi ba an gane ko saboda ya ta'allaka da tabi'arsu mace ba za ta iya zuwa wajen yaki ba amma namiji ba a ce ba in ga kwanakin da bai yi sallah saboda namiji bai haila ba a ce ma namiji ba ya daina sallah lokacin jinin biki dan namiji bai haihuwa waɗannan umurni ne wanda ya shafi mata to sai abin da ya shafi maza da mata to su ko za a umurce su gaba ɗaya karatu kuma yana daga cikin abin da aka ce iqra ku yi karatu nan kai karatu amma al'umma ake nufin ba a dauke mu kowa nauyin yayi karatu ba mu dauki wata aya dake cikin suratul ahzab Allah yake cewa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مسلمي ماذا ده مسلمي ماتا مؤمني ماذا ده مؤمني ماتا أشي كاغا أنا بقاتا نمجي زمن تو مسلمي أنا بقاتا مجتا زمن تو مسلما أنا بقاتا نمجي زمن تو مؤمني أنا بقاتا مجتا زمن تو مؤمنا أنا بقاتا نمجي أزمي أنا بقاتا مجتا أزمي أنا بقاتا نمجي ذكري أنا بقاتا مجتا ذكري غا سنان دي حزوا كرشان آيوي أبين دا آيوي سوكا بايا So إما نفهم تي وان نمبا زامو تسامو مرألة مي يوا بسكا دي مي علمي shine duk lokacin da za a tattauna da kai kada ka ce musulunci ya ce mata ba su yin lakwal ba su yin karatu wannan ba gaskiya bane amma abinda musulunci yayi umurni da shi in mata za su je karatu na farko shine a sa hijabi na biyu a kiyaye cinkanyarsu tsakanin iya maza da iya mata kar a je a yi ta raye-raye da shashanci da lalata musulunci bai daɗa wannan ba na uku mace ta karanta abinda ya dace ta karanta likitanci ya halatta mace ta karanta likitanci domin ta yi karba haihuwa bai dace a ce ba namiji ne zai karba haihuwar mace ga al'aurarta bal ma wani lokaci kafiri ne zai yi ma mace operation zai ga al'aurarta ko ya karbi haihuwarta ya za a yi musulunci ya ce wannan ilimin haramun ne bal ma ya halatta mace ta yi aikin dan sanda amma wani irin aikin dan sanda ba dan sanda na saman hanya ba wanda take daga hannu haka a'a dan sanda eh kamar namiji inji wani dan sanda wanda yake yana a airport yana aiki akwai inda ake lalaben mutanen da suka sabko daga cikin jirgi idan mata suka sabko namiji ya kamata ya lalabe su koko mace ɗan uwansu ta kamata ta lalabe su ya kamata mu san irin waɗannan matsalolin in suna buƙatar tafsir ayi tafsiri kada kaje kawai kana cewa musulunci bai yadda da kaza ba bai yadda kaza ba musulunci bai yadda da mata su yi karatu ba haka wani malami zaka ji ya ce ai Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zamna a cikin gidajen ku alhali ga hadisi ya zo a cikin mustadrak na Imam al-Hakim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurci matarsa Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab taje inda wata mata wanda ake cewa Shifa bintu Abdullah taje tayi karatu ashe kana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san alqur'ani bane hayya bar matarsa ko ya umurce ta taje tayi karatu a wajen wata mata wanda wadansu riwayoyi suna nuna matan ma ba ma aslinta ba ba balarabiya bace ba yahuda ce kuma ta koyar da ita wato ilimin likitanci ko yadda ake addu'a an gane ko sannan kuma ta karantar da ita rubutu ashe matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba jahilai bane ɗan uwa musulmi nuktan mu ta gaba a cikin wannan karatu a gurguje sai abin da ya shafi wato neman ilimi yana da abubuwa masu hatsari waɗanda suke tudanya da shi abu na farko shine wato neman ilimi don Allah akwai da yawa daga cikin maza daga kuma cikin mata waɗanda suke neman ilimi ba don Allah ba wannan kuma shine abu mafi hatsari a rayuwar mutum hadisi ya tabbata daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana cikin sunan ibnu majah da waɗansu littattafai hadisi ne na abu huraira manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu allah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-janna man ta'allama ilman duk wanda ya nemi wani ilmi mimma yubtagha bihi wajhu allah wanda ake neman yarda Allah da wannan ilmin ilimin addini hatta da ilimin likitanci ana neman yarda Allah da shi duk da yake nan kai tsaye ilimi na addini shine zai shigo gaba amma ba shike nuna cewa ba a ilimin kawai ana nufin banda ilimin boko ana neman Allah da shi ka karanta likitanci dan kai ma musulmi magani ko dan kai ma mutane magani su samu lafiya don Allah ka ceci al'ummarka zaka samu lada amma in ya zamanto ba dan saboda kai a baka salary ba ko salar farmuwa zaka samu lada kuma zaka samu salar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake la yata'allamuhu bai nemi wannan ilimin ba illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya sai dan kawai ya samu dan abin duniya 'arad shine abin da yake gittawa ya wuce ay aradan yazul shi yasa ake kiran abin duniya daudar duniya ni'imar duniya arad dan kayan da za a baka ka nemi ilimin addini wal iyadu billah dan saboda a ce kai babban malami ne ko ko dan saboda a ce wani ya iya bayani ko dan a rika kai maka kabbara ko dan a ce wani akwai zahi gare shi ko ko wani kaza ko karatun shi yana da dadi da abin da ya kama da haka to wannan mutum zai shiga cikin waɗanda aka yi ma wannan wa'adi na azaba Allah ya muna sani idan muka duba har yanzu akwai nasoshi da dama Allah a cikin alqur'ani duk inda zai yi bayanin abauta ma Allah zai yi zancen abauta ma Allah da ikhlasi neman ilimi kuma shi na daga cikin ibada bal ma duk abubuwan da kuka ji malamai sun faɗa ba yadda za a yi a kai gare su ba tare da ilimi ba kamar yadda kuka ji ana cewa ilimi lantarkin duniya ba yadda za a yi ka san shirka da abin da ba shirka ba in baka nemi ilimi ba ka kusanci malamai ba yadda za a yi ka san yadda ake kyautata ma iyaye in baka kusanci malamai ba babu wata ibada wadda za ka yi bisa doron ƙasa ba tare da ka samu ilimi ba shi yasa Allah yake turo wa manzanni su karantar da mutane huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذا متن ينمي علمي بعدان الله با تم أن الدنيا الله في زارم علمي سأل بركة ما تقبل توبة با يسألك كين يرسى أبو نبي واند ذي حدو دشي ذي حدو دهوشن الله واند ذي زمن توشنا تايدة كتشن واند za a kona da wuta fara kona wuta za a fara kona da su da wutar jahannama Allah ya yi mana tsani hadisi ya tabbata
daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin sahih muslim hadisi ne na abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawm alqiyama farkon mutanen da za a fara yi ma hisabi ranar tashin alqiyama rajulun ustushhida mutun ne wanda yayi shahada fa utiya bihi za a zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan hadisin mai tsawo ya kawo cewa akwai mutum uku da za a fara yi ma hisabi mutumin da Allah ya bashi karfi da ikon yin yaki da wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ilmi da wanda Allah ya bashi dukiya za a zo da su Allah yake na baka karfi na baka lafiya a ina ka saka ta sai yace na sanya ta inda kace Allah nayi yaki har sai da aka kashe ni don kai Allah yake ƙarya kake yi ba don ni kai ba ayi mutar jahannama da shi a zo da malami anti qari ala ramma mahaddacin alqur'ani masanin hadisi da shi na shiga cikin qari wanda ya san addini a takaice Allah yake na baka ilmi mi kai da ilmin nan zai ce ya Allah na karanta nayi wa'azi nayi kaza naje unguwa na shiga gidan TV na shiga gidan radio nayi don kai Allah yake ƙarya kake yi kai don a ce alim masani ko qari wanda yake ya iya karatu sai Allah ya umurni ayi wutar jahannama da shi wal iyazu billah sai mutun na uku wanda Allah ya bashi dukiya Allah zai ce na baka dukiya mai yawa nayi maka ni'ima da wannan dukiya mi kai da ita zai ce ma Allah babu wata hanya wadda ake ciyar da dukiya wadda ta dace a bayar face na bayar Allah ya ce eh kai amma ba don ni ba kai ne don a ce wane yana da dukiya wane mai yawan taimako ne wane kaza don a ji sunanka dan haka an riga an faɗa an biya ka sundan nan duniya Allah ya ce ai wutar jahannama da shi wal iyazu billah ɗan uwa musulmi wannan hadisin da muka kawo muna cikin zamanin da akwai mutanen da suke dauke da wata aqida ta ƙaryatar da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan mutanen suna jan hankalin mutane ta hanyar wani lokaci idan baka san su ba sai su nuna maka hadisi kaza ya ci karo da ayar alqur'ani dan haka hadisai ƙarya ne koko hadisi kaza ya ci karo da hadisi kaza to a matsayinku na almajirai waɗanda wani lokaci ba su san wato tako na waɗannan mutanen ba ya kamata ku yi hankali in ka ji an ce hadisi kaza ya ci karo da aya kaza a bincika shin hadisin nan ko hadisi ne ma ba ƙarya ce ake yi ba in ya tabbata hadisi aya kuma tabbatatta ba ƙira'a ce shadda ba sai a zo a kalla yaya za a haɗa waɗannan ayoyi to sai su ɗauko maka su ce maka wani hadisi ya ce kaza wani hadisi ya ce kaza zan ba ku misali a nan wannan hadisi ya ce mutum uku da za a fara yi ma hisabi awwalul linnasi yuqda yawm alqiyama mutumin da ya shahada a wani hadisi kuma na Abdullahi ibn Mas'ud wanda yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim yana cikin ma as-sunan littafin sunan sun kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce awwalu ma yuqda bain an-nas fi ad-dima abinda za a fara yi ma mutane hisabi fi ad-dima game da al'amarin jini ko kuma bid-dima a wata riwaya ta Imam al-Bukhari da ba'un wanda Imam al-Bukhari shine infiradi da riwaya ta ba'un ya kawo ta fa'un ya kawo ta ba'un amma mai ba'un wajen Imam al-Bukhari kawai ake samun sa sai ce to cikin wani hadisi an ce mutum uku da za a fara yi ma hisabi da malami da wanda ya shahada da mai kuɗi nan ko wani hadisi ya zo an ce abinda za a fara hisabi kuma hadisi ne na cikin sahihul bukhari kuma yana cikin sahih muslim na Abdullahi ibn Mas'ud da sauran littafan sunan kuma an ce za a fara yi ma mutane hisabi waɗanda abin da ya shafi jini sai su ƙara gaba da kai su ce maka ai akwai wani hadisi kuma hadisin na an ce ingantacce na hadisi ne wanda yake na Abu Huraira ya zo cikin sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyam min amalihi as-sala abu na farko wanda za a fara yi ma bawa hisabi daga cikin aikin sa shine as-sala sallah in ta yi kyau dukkan ayyuka sun yi kyau in ba ta yi kyau ba to ƙarya ta ƙare za a daukar
na filfili in yana da a cika a gani ko za ta yi kyau in babu na filfili dada kuma a shiga biyan mutane da abinda annafarin lalata kamar da yazo cikin hadisi na sahih muslim mutumin da bai da nafiloli ko kuma ya ayyuka na alkhairi masu yawa amma kuma ya zagi mutane ya ci mutuncin mutane ya yi gigara da mutane da dama za a dauko ladar shi ana biyan mutane ranar tashin alkiyama babu dolar babu euro babu sefa babu naira babu tiri karshe sai ya tashi babu komai kuma ga mutane ba a biya su ba sai Allah ya sa a rinka daukowa zunubansu ana kara ma wannan bawan Allah har ya zamanto bai da wata lada karshe zunubi yayi yawa kuma karshe ayi wata jahannama da shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi dan haka ɗan uwa musulmi abinda nake gani anan yana da kyau mutum yayi hattara da waɗannan mutane balma akwai wani hadisi da Abu Huraira wanda yana cikin sunan Abi Dawuda shi ko ya ce awwalu ma yuhasabu bihin nas yawm alqiyama min a'malihim as-sala abu na farko wanda za a fara yi ma mutane wato hisabi da shi ranar tashin alqiyama shine sallah to anan akwai abubuwa da dama na farko abinda za su ce wani hadisi ya ce abinda za a fara yi ma bawa hukunci wani hadisi ya ce abinda za a fara yi ma mutane hukunci to wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya sai mu ce duka babu ƙarya babu gaskiya abu na farko yana yiwuwa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wannan hadisin da wannan lafazi a wani lokaci kuma ya faɗe shi da wani lafazi abu na biyu yana yiwuwa al'abdu na ana nufin bawa amma alkin nan tana nufin aljins tana nufin jinsin bayi kuma shine annas Allah yace in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sammai da kasai zai zo ma Allah abdan a matsayin bawa kenan babu cin karo tsakanin riwaya da tace annas da kuma al'abd abu na gaba wanda zamu je akan shi na an ce abu na farko wanda za a yi ma bawa hukumci ko hisabi ranar tashin alkiyama an ce sallah can cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud an ce jini to yanzu ya zamu yi da waɗannan hadisan riwayoyi kuma sai a ce zu hadisai da can an ce abu na farko waɗancan mutane guda uku su ne za a fara yi ma hisabi to mutanen nan guda uku riwaya ta Abdullahi ibn Mas'ud ta zo da nuna cewa riwaya ta Abu Huraira da ke cikin sahihi muslim ta nuna cewa na farko wanda za a zo da shi mutumin da ya shahada riwayoyin da ke cikin sauran littattafan sunan suna nuna cewa da kuma mustadrak na Imam al-Hakim wanda za a fara zuwa da shi shine malami to yaya can a ce wanda ya shahada nan kuma a ce malami wannan ba matsala bane tabbata dai kiyama za ta tsayi kuma cikin waɗannan ukun kowanne an ka fara da su yana yiwuwa wajen riwaya shi mai riwaya ya kaddamar da wani ko ya akharar da wani ya jinkirtar da wani amma tilas tabbas dole za a yi musu hisabi babu wanda yace Allah ba zai mai hisabi ba dan haka dan an kawo wancan na ɗaya anan ko na ɗaya anan wannan ba wani abu bane yana yiwuwa cikin wata al'umma a fara da wannan ko kuma yana yiwuwa mai riwaya ne ya kaddama wannan ya akhara wannan abu na gaba can an ce abu na farko wanda za a hukunci ranar tashin alkiyama yin hukunci ba shi ne sakawa a cikin wuta ba domin sai an yi ma mutane hukunci sannan za a sa su a cikin wutar jahannama kenan nan babu matsala dan an ce farkon mutumin da za a yi ma hukunci wa riwaya kuma wadda ta zo cikin sunan ta nuna cewa waɗanda za a fara sawa cikin wutar jahannama kenan su za a fara yi ma hukunci kuma su za a fara kadawa a cikin wutar jahannama wannan babu cin karo tsakanin wannan hadisi da wannan hadisi sai qadiyyar mu ta karshe shine cewa na an ce da malami da wanda ya shahada da mai dukiya su za a fara yi ma hisabi can kuma an ce a'a za a fara hisabi ga hukuncin jini mutanen da sun kai kashe-kashe ko kuma suka ji ma mutane rauni nan kuma an ce sallah ita ce za a fara da ita to nan ne akwai babban iskali wanda ɗalibin ilimi yana buƙatar ya san me ake nufi da shi a matsayin ɗalibin ilimi wanda bai yi zurfi ba cikin bincike
abinda zai gani shine cewa waɗannan hadisan sun ci karo da juna. ɗan qur'aniyun za su zo su nuna maka cewa ai da wannan hadisi sun buga, to wannan ba gaskiya bane. Irin waɗannan mas'alolin har cikin alqur'ani ba akwai shi. Shi yasa in zaka tattauna da waɗannan mutanen, in Allah ya baka ilmi cikin qur'ani kake fara ba su wannan abu na farko wanda za a fara hisabi da shi game da haƙƙin bawa da bawa. Haƙƙin bawa da bawa shine abin da ya shafi jini. Abu na farko wanda za a fara hisabi da shi na haƙƙin na ibadar da mutum ya aikata, to shine sallah bayan tauhidi. Dama in babu tauhidi babu zancen ai maka hisabi. Sannan kuma abu na farko wanda za a fara hisabi da shi cikin mutane shine mi, shine waɗanda Allah ba manya-manyan ne'imomi. Da haka wannan hadisin da yace awwal wato awwaliya ce da mutlaqa da muqayyada, kamar yadda malaman usul fiqh suke faɗa. Wannan kuma ko cikin alqur'ani mai girma akwai wannan. Meye dalilin mu ga ayoyi na alqur'ani? Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul an'am, قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. سننكما هر يزو أكرش سورة الأنعام ون يازو قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كنت قلت آية أنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتير أمرت أن أكون أول من أسلم أو أمرتني إن دمان توفر كمسلمين. تنكم كرشان سورة الأنعام أنت وأنا أول المسلمين نيني فركم مسلمين. Haka a cikin suratul a'raf aya ta zo karara, annabi Musa Allah ya bada labari ya ka irin wannan kuma mas'ala din wanda muke tattaunawa akan ta a cikin wannan aya. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbihi 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أنا النبي موسى ياتي أنا أول المؤمنين مين فركم في إيماني؟ Annabi Musa mun tabbatar da cewa ba shi ne farkon annabawa ba, akwai annabawan da suka gabace shi. Sannan kuma Annabi Muhammad ya ce wa ana awwalul muslimin, ni ne farkon musulmai, alhali kuma shi ne ƙarshen annabawa. Dalilai kuma da suke nuna akwai musulmai kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna da yawa. Annabi Nuhu musulmi ne, ya faɗa a cikin suratu Yunus واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. كذا النبي نوح مسلمين كما ينا قباء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. haka idan muka duba annabi Yusuf musulmi ne yana gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ga dalili kuma ayata alqur'ani ya ce rabbi qad ataytani min almulk wa 'allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin musliman. Bal ma annabi Yaqub da ƴaƴansa sun tabbatar da cewa suna akan musulunci. am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون سنوكما النبي إبراهيم شما مسلمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هو سماكم المسلمين كما يدعو تنسوا على مصر تفتي وأدبي إبراهيم أكرفي واسكم سنتي الله سبحانه وتعالى أتك أيتنتك أيتاوى أيوة يسونا ديوى da suke nuna dukkan annabawa musulmi ne to ya za a yi a ce kuma annabi Muhammad ya ce wa ana awwalul muslimin yadda san cikin hadisi an ce abu na farko da za a fara hisabi jini abu na farko sallah a gare ko sannan kuma abu na farko wanda za a fara yin hukunci a kansa ko ko mutane uku wanda za a fara yi ba hukunci da mai ilmi da mai kudi da kuma wanda Allah ya bashi karfi ko na iko ko na jihadi sau kaga kenan ko cikin qur'ani wannan mas'ala akwai ka su daina wasa da hankalin ku su kansu sun jahilci alqur'ani shi yasa suke cewa wancan hadisin ya ta karo da wancan alhali ko ga awwal yazo cewa shi ya ce shine farkon musulmai alhali ba shine farkon musulmai ba dan ayoyi sun nuna cewa akwai musulmai gaban shi to nan sai mu dawo zuwa ga ka'ida ta usulul fiqh almuqayyad da almutlaq da yace wa ana awwalul muslimin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nufin ana awwalul muslimin fi ummati ni ne farkon wanda musulunta cikin al'ummata sai zaman to awwaliya ce muqayyada haka da annabi Musa yace wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon wadanda suka yi imani ma'ana cikin al'ummata koko ni ne farkon wanda yayi imani cewa hakikatan Allah ba ka ganuwa ta hanyar ni a farkon wanda an ka fara nuna ma alamar abin bayyuwa ba wai dan saboda wanda suka gabace ne ba ba su yi imani da haka ba a'a ni na ga shaida ni ne farkon wanda ya fara samun shaida karara a wajenka ya Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka ɗan uwa ku yi hattara da masu wannan aqida ta Qur'ani zalla wani dalibin ilimi a wato Saudiya Jami'atu Ummul Qura ina ganin khadim ne ake kiransa yayi littafi magister binciken da yayi yayi alquraniyun shubuhatuhum waraddu alaihim wannan littafi yana da kyau ga dalibin ilmi ya nemi wannan littafi dan yaga aqidun waɗannan mutanen da yadda suke tsara al'amuran su da irin yadda ya kamata ayi musu raddi da kuma bayanan da malamai suke gabatarwa yau da gobe ka a ruɗe ka a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai da alqurani da yayi aiki bai aiki da hadisi ba sai bayan mutuwar shi an karbuta hadisi wannan an wawaitar da kai ne hadisin shi aikin annabi ne ake kira hadisin yadda ya zartar da aikin alqurani kada su yi wasa da hankalinka su bata ma tunani karshen ta kuma su fitar da kai daga cikin addinin musulunci Allah ya muna tsari ƴan uwa musulmi lokacin mu ya tafi sosai amma muna da nukta guda ta karshe da ya kamata in isar bisa ga neman ilimi kun ga wanda nukta ma kafin na shige ta in babu ilimi ya za a yi kasan waɗanda ƴan qur'aniyun ne kuma ya ya kamata kai musu raddi abin wanda ba zai yiwa ba kuma a kusanci malamai duk lokacin da matsala ta taso kada a ji daɗin wa'azin mutum ko a karkata gare shi yana banna ko a ji ana ma mutum kabbara yana bata alqur'ani ana cewa a wane malami ne wannan ba shi ne ke nuna malami ba ne malamai su ne suka san wane ne malami yadda direbobi su ne suka san direba yadda duk wani aiki da ake yi a duniya ma'abutansa su ne suka san wanda ya cancanta da wannan aiki nukta ta ƙarshe zan kawo waɗansu baitutuka ne da suke da alaƙa da neman ilimi waɗanda malamai suke kawowa kafin lokacin ya muna hali duk da yake ba zan samu damar bayanin waɗannan baitutuka ba amma kawo su yana da amfani saboda wata dama in Allah ya bayar ko ko wata rana wani ɗan uwa daga ciki malamai zai iya muku bayanin su filla-filla amma ku za ku samu amfanin jinsu baiti na farko baiti ne na Imam Shafi'i ko in ce baitutuka na farko waɗannan baitutukan za ka ji an ce mai ta'alimi ya ce alhali ko waɗannan baitutuka na Imam Shafi'i ne saboda tsarin iliminmu yana da matsala sai a ce mai ta'alimi ya ce saboda mai ta'alimi ya kawo su cikin littafi shi ko cewa ya kama ƙara sha'ir kamar yadda sha'iri ya ce kai ko ka ce mai ta'alimi ya ce saboda manhajinmu na binciken ilimi yana da rauni ba ka iya bambanta yadda ake ganewa ya faɗa wa ya cirato daga wani ilmu tawfiq ake kiransa. Kaga yanzu misali hadisi sai a ce hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce a cikin wani littafi shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba babu ruwan mutane da wannan aya sai a ce Allah ya ce a wace sura a wace aya a wani shafi shin qira'a ingantacciya ce ko ba ingantacciya bace ba ruwa ne da wannan saboda ba ilimi ya dame shi ba to haka baiti in an kace sha'iri ba a cewa mai littafin ya ce sai in an tabbatar da baitin nashi na fata an fahimce ni idan muka duba cikin littafin maqamatul hariri da yazo bayani sai ce akwai baitutuka guda hudu waɗanda ba nashi bane amma wa ma ada zalika duk waɗanda ba wannan ba fa khatiri abu uzri tunani na shine uban budurcin waɗannan baitutuka ma'ana shine ya kirkira su ya hanyu dan haka in kace mai ta'alimi ya ce a ilmanta akwai kusuri mai ta'alimi ya kira to ya kawo cikin littafin sa domin baitutukan na Imam Shafi'i ga su baitutukan yace cewa akhi la talalu al-ilma illa bi sittatin sa umbika an tafsilaha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani yace akhi dan uwata bayana nufin uwarku guda ubanku guda ba a yana nufin dan uwa na neman ilimi ko ba haka ba kalima ta akh cikin larabci ba tana nufin kullun dan uwanka ba wani lokaci tana nufin abokinka ana kiran shi akh an gane ko kaji sha'ir yace tawaddu aduwi thumma tas'umu annani sadiqun laka inna ar-ra'ya minka la'azibu wa laysa akhi man waddani ra'ya 'aynihi walakin akhi man waddani wa ana gha'ib tawaddu aduwi zaka kulla kawancece niya ta soyayya da maqiyina thumma tas'umu annani sadiqun laka sannan kace ni abokinka ne inna ar-ra'ya minka la'azibu lalle ra'ayina da naka sun ninta wa laysa akhi man waddani ra'ya 'aynihi ba abokina bane wanda ya nuna min kamna lokacin da nake gaban shi walakin akhi man waddani wa ana gha'ib dan uwa na gaskiya shine wanda yake so na ko bana nan zai kare mutunci na ko ina nan ko bana nan zai kare matata zai kare ƴaƴana zai kare mini haƙƙina ko ina nan ko bana nan ko ina da rai ko na mutu wannan shi dan uwa ce kace kalimata al-akh wani lokaci tana nufin aboki ko wanda kuke lazimta al'amurra guda da su Allah subhanahu wata'ala yace wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin al-mubazzirin masu al-mubazzaranci kanu ikhwana ash-shayatin sun kasance ɗan uwan shaytanu to da aljani da mutum ko su gara zama guda aljani aljani yake haihuwa mutum yake haihuwa babu wata mata ta mutane wanda ta haihi mutum kuma ta haihi aljani kuma babu wata mata ta aljani wanda ta haihi mutum kuma ta haihi aljani la talalu al-ilma illa bi sittatin ba a samu ilimi sai da sharuɗa guda shida waɗanda ya kawo su ne ba yana nufin bakin su bane amma ya kawo waɗanda suna da muhimmanci kwarai zaka'un kaifin hankali kaifin hankali duk an ka faɗi abin da baka gane ba kai tambaya kuma kai kokari ka gane kuma in yana yiwuwa ka haddace wa hirsun da kwaɗayi kafin malam ya zo ka zo ba kullum ba sai ka ga dama kake zuwa wa istibarun da haƙuri haƙurin rashin zuwa fada haƙurin rashin kallon Facebook lokaci mai tsawo za ka yi ɗan kaɗan daidai amfaninka haƙurin rashin kallon tele ko TV haƙurin yunwa haƙurin talauci dole sai ya haɗu tare da karatu wa bulghatun da kuma gurmiri wa istibarun wa bulghatun wa suhbatu ustad da tahiyya tare da malami bai yiwu aka zama toka mun yi bayani farkon karatu cewa mutumin da ke cewa shi ya samu karatu amma bai da malamai wanda mutumin jahili wa tulu zamani kuma sai an samu lokaci mai tsawo da yawa daga cikin mutane sai an shekara 30 40 sannan ake zama malami duk da yake wadansu Allah na ba su ilimi cikin dan lokaci kadan amma dai mafi yawancin mutane sun sako lokaci mai tsawo mu ko nan baina ashiyatin wa duhaha sai mutum ya zama malami da ya ce an fassara mai qawaidi da ahallari da dalalaini shine babban malami wanda zai bada fatawa kuma ya san hadisi ya san tafsiri ya san nahwu ya san balaga ya fi kowa ilimi ko ko in mutum ya je jami'a yayi jami'a ya karike daga nan ya zan shugaban malaman duniya ko ko da ya samu magister ya san babban malamin duniya ko da ya samu doctora ya san babban malamin duniya wannan kuskure ilimi bai da alaka da magister bai da alaka da doctora a'a doctora diploma ne takarda ce certificate yana da amfani ka neme shi amma ba shike nuna kana da ilimi ba bal ma yanzu ana yin bincike a dauko ayi alqasu wal lasu a ɗebo nan takarda 20 30 a hada daga nan kuma ka zama malami
ko ko kaje ma wuri ka biya ai maka binciken kuma da doctora da magister da matris duk binciken da aka yi cikin su zara ci guda ne qadiyya guda ce zaka dauka kai bincike kanta to dan ka san qadiyya guda mawdu'i guda kace ka zan malami sannan kuma suna nuna cewa ka kai inda zaka yi bincike ka iya bincike na zamani ko ka iya binciken ilimi amma ba su ke nuna ka samu ilimi ba kenan yanzu ne aka bude makofa shi yasa a Najeriya zaka ga professor yana zuwa wajen malamai dokar karatu mu kuma ne sai ga mutum da diploma back yana ganin ko yayi karatu ko fada Allah ba ba mu sani bane Allah ya bani sani a karshe sai wasu baitutuka da zan kawo su ne na karshe dan naga malam yayi sai kaina shine waɗansu baitutuka da malamai suka kawo kan waɗansu mas'aloli da suke da kyau a ce dalibi ya san su hanya ce ta samun ilimi akwai wani malami daga cikin malaman malikiya ana kiransa Suhnun to Suhnun kinnan yayi waɗansu masail waɗanda suke masu muhimmanci ana karatun su to sai sha'ir yaga ya kamata ai musu baiti a nuna yadda ake neman ilimi sai sha'ir yace qalat masail Suhnun liqari'iha bil kadd tudraku minha kullama satara sannan kuma yake cewa la tahsabu al majda tamran anta akiluhu lan tablugha al majda hatta aw ko kuma ta riwaya lan tudrika al majda hatta tal'aqa al sabira lan yablugha al ilma ko la yablugha al ilma battal wala kasil wala malul wala man ya'lafu al bashara qalat masail suhnun masail suhnun sun yi magana liqari'iha ga wanda yake son ya karatu ta suka ce bil kaddi ta hanyar wahala tudraku minha kulla mastatara duk abin da ya koyi sai ka sha wahala ka tai wajen malamai ka yi tambaya an baka amsa in baka gane baka sace maimaitawa ka dauki wannan littafin mai fassara ka dauki wannan kulla mastatara la tahsabu almajd tamran anta akilu kada ka sa tsammanin daukaka kamar dabiro ne aka ma kai ta ci har ta koshi a'a neman ilimi da neman dukiya da neman mulki da daukaka in dai ana so a samu na gaskiya na Allah da gaske wallahi sai an wahala lan tabluga almajda bazaka samun daukaka ba hatta tal'aqa as-sabira sai ka dandana madaci nan ba sabra ake nufi ba sabira ba as-sabra sabira sai ka dandana madaci sunan madaci kenan to lan yabluga al-ilma ko la yabluga al-ilma ba mai samun ilimi wanda ya kasance battalun dan zaman banza bai zuwa fada yayin hira sai rana ta faɗi ya sai ci abinci da rana in aka yi sallar asar ya dawo ya zauna sai minumi sannan kuma a koma gida wanda bai samu karatu dan zaman banza wanda an rike da portable na jika 150 ko 200 ko 500 amma kuma bai da jika biyar cikin aljihu sai ƙarya yana ta WhatsApp bai samu karatu wala kasiru da mai yawan kasala shi dai hutu yake so a'a in dai kawai hutu kake so kamar yadda mata suke so hutu su ma da yawa da gaske su ba su son wahala ba mu zan san karatu wala malulun da mai zahin kosawa da an dauko qur'ani an ka ce a haddace aya biyar in za a fara sai a fara da karfi da an yi minti biyar ayoyi biyar na farko an haddace an ce a ƙara wata su biyar sati mai zuwa sai ka ja ce ya gaji malul daga malla mai kasala duk wanda ke jin kasala babu zancen samun karatu ga shi shi yasa in muka bude makaranta satin farko mutum 500 sati na biyu mutum 400 sati na uku mutum 200 sati na hudu mutum 150 sati na biyar mutum 100 sati na shida mutum 50 sati na bakwai mutum 25 sati na takwas mutum 10 sati na tara mutum 3 sati na goma mallan da almajiri sati na 11 mallan shi kadai kidaka malul lan yablugha alilma fatalun wala katilun wala malulun wala man ya'lafu albashara kuma bai samu ilimi mai son kawai shi rayu tare da mutane kullun kana cikin mutane ana hira shi yasa ba na ce ba kuma almajiri in shi da mata kada ya zamna tare da mata sai ba haka nake ji kuma ban ce ka sace matan ka ba dan haka ake nufi ba amma dai kace ba ka ba ilimi lokaci kullun saboda da mace da yaro kullun suna son jiki haka mata in suna da yaya kullun suna tare da yaya to duk mutumin da ke son kullun yana fada kullun yana wajen biki kullun yana wajen taro kullun ya alaful bashara yana son ya saba tare da mutane daga al-ilfu ne shine wato zama da soyayya da kauna tare da mutane ko da yaushe kana tare da su da kai da karatu sai kaga mala'ikin mutuwa in kokarin za kai karatu wannan lokaci babu dama kuma haka ba lokacin mutuwar ka yayi yar to ake cewa ko malam to shi ma yanzu lokacin aje karatu yar to lokaci yayi malam ya ce in aje karatu abinda muka faɗa zaman so daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma Allah ya gafarta mu magabata wannan yar uwa da aka ce ta riga mu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya gafarta mana gaba daya kuma Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu bayan mu da za su zo bayan mu wanda za su yi mu addini aiki dan ya kamata in da kan ta subhanakallahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين